Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da dan mutan gumel Sarfilu Hashim da sauran abokan aiki muke fatan cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na yammacin yau Talata 19 ga watan Satumba, shekara ta 2023. Kafin aje abubuwan da muke tafi da su a cikin shirin ga Sarfilu da kanin labarai.
To hawwa shugabannin kasashen duniya za su samu damar yin jawabi a babban taron majalisar dinkin duniya da aka fara yau Talata a birnin New York. Wasu Amurka da aka sako bayan shafe shekaru suna tsara a Iran sun iso nan birnin Washington DC a yau Talata. Hawa kuma za a cewa kasar India ta yi watsi da zargin da Prime Minister Canada ya yi na cewa gwamnatin India na da alaka da kisan wani shugaban mabiya addinin Sikh na Canada.
Kanin labaran kenan. A yau 19 ga watan Satumba ne aka shiga rana ta biyu a babban taron majalisar dinkin duniya a birnin New York na Amurka. Inda shugabannin duniya za su baje kolin manufofi da tsare-tsaren cigaban da suke fatar gani a kasashen nasu. Gaban zauren majalisar, shugaban Najeriya Bola Tinubu da takwaransa na Ghana Nana Akufo-Addo na daga cikin shugabannin kasashe da ke halartar taron. Kuma a yau ne ake sa ran shugaba Bola Tinubu na Najeriya zai baje nashi manufofin a gaban majalisar. Sai a kasance da mu domin jin shirin, wato jin sauran bayani a shirin. Waɗannan ma da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin noma tushen arziki tare da abokin aiki mu Muhammad Hafiz Babale. Amma duk kafin nan sai a shirya wato a gyara zama a sauraron shirin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Shugabannin kasashen duniya za su samu damar yin jawabi a babban taron majalisar dinkin duniya da aka fara yau Talata, fara da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky da shugaban Amurka Joe Biden na daga cikin masu jawabi a hedkwatar majalisar dinkin duniya da ke birnin New York. Wannan ita ce fitowar Zelensky ta farko taron na shekara-shekara tun bayan da Rasha ta mamaye kasarsa a farkon shekarar 2022. Zelensky ya ce gabanin jawabin nasa cewa Ukraine za ta gabatar da wata shawara kan yadda za a ƙarfafa ƙa'idar tabbatar da yankuna da kuma inganta ƙarfin majalisar ɗinkin duniya na daƙile da dakatar da ta'addanci. Zai bi jawabin nasa ne ta hanyar halartar zaman majalisar ɗinkin duniya a ranar Laraba game da halin da ake ciki a Ukraine. Rasha na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar masu riƙe da madafin iko a majalisar. A nashi ɓangaren, yayin da yake jawabi ga babban taron majalisar ɗinkin duniya a yau Talata, ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin Allah wadi da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a matsayin keta ƙa'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya wadda ta haramta kwaci yankunan kowace ƙasa ta amfani da ƙarfi. Shugaban ƙasa zai sake jaddada aniyarmu ga aƙidar kundin tsarin mulki, kuma hakan ya haɗa da ikon ɗiyaucin ƙasa da kuma dukkan yankunan ƙasashe ciki har da Ukraine, wani babban jami'in gwamnatin ya faɗa muryar Amurka yayin wani taron tattaunawa don duba jawabin Biden. Shugabanni daga aƙalla ƙasashe 145 ne ake halartar taron na shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya a wannan makon a birnin New York na ƙasar Amurka. Sai dai akwai wasu 'yan sauye-sauye, inda manyan jami'an kasashen Faransa da Birtaniya da China da kuma Rasha za su wakilci shugabanninsu. Hakan na nufin Amurka ce kaɗai mamba ta dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wadda babban shugabanta zai halarta. Wasu Amurka da aka sako bayan shafe shekaru suna tsara a Iran sun iso nan birnin Washington DC a yau Talata. A wani ɓangare na yarjejeniyar ta haɗa da sakin wasu Iraniyawa biyar da ake tuhuma ko kuma aka samu da laifin aikata laifuka a Amurka. Masoyan Amurkawan ne suka tarbe su da murna tare da garzaya domin rungumarsu yayin da suke fitowa daga cikin jirgi da sanyin safiya. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ce biyu daga cikin Iraniyawan da aka ƴantar sun kuma bi ta Doha kafin su isa Tehran. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce wasu biyu za su ci gaba da zama a Amurka, yayin da ɗayan Iran ɗin aka sako zai tafi wata ƙasa ta daban.
Kashin farko na labaran duniya aka saurara, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran. Kafin nan yanzu bari mu je ga abokin aikinmu Baba Yakubu Makere, da yanzu haka yake farfajiyar zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin New York, inda shugabannin duniya suka hallara a taron majalisar karo na 78 domin jin inda aka kwana a zauren taron. Baba, yanzu wani hali ake ciki ko mu ce aka kwana yau a zauren taron na Majalisar Dinkin Duniya?
To, nagode Malama Hawa. Wato, a halin yanzu shi babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres shi ne yake bude ko kuma yake sharan fage kafin ainihin shugabannin kasashen su zo su fara muhawarorin su ko kuma su fara jawaban da za su yi a wannan taron Majalisar Dinkin Duniya. Kuma kamar yadda kika sani, wato akwai shugabanni da dama da za su yi jawabi a yau da ke zama ranar farko na ranar muhawara, wadda ciki ne shugaban Amurka wanda yake mai masaukin baki shi ne ainihin wanda zai zo ya yi jawabi na biyu bayan shugaban kasar Brazil ya zo ya yi jawabinsa, sannan sauran kasashe kuma su biyo baya. Haka zalika muna da kasashen Afirka da su kuma wato za su zo su yi jawabi, ciki har da kasar Najeriya wanda shugaba Ahmed Bola Tinubu shi ne zai zo ya yi jawabi wato a zagayen taron da za a yi a yau, zagaye wurin na biyu kenan. Wato idan an yi da safe zuwa da rana a jiya ɗan huta a sharuwa, don kuma a komo da rana a ci gaba da jawabi, to inda an yi shugaban Najeriya zai zo ya yi jawabi kenan. Amma akwai shugaban Afirka ta Kudu, wato Cyril Ramaphosa kenan, shi ne zai zo ya yi jawabi a cikin wato zagaye na farko. Sai dai abin mamaki, a wasu 'yan shekaru shugaba Buhari shi ma an saka shi cikin waɗanda za su zo su yi jawabi da rana, wato bayan hutu kenan, hutu sai a zo a ci gaba da jawabi inda shugaba Buhari zai zo ya yi jawabi. Amma Allah da ikon sai kuma ya zo ya yi jawabi wato zagayen farko kenan. Ban sani ba ko kila haka zai faru da shugaba mai ci yanzu wato Bola mai Tinubu, haka zai faru da shi. Amma dai bisa yadda suka tsara, yana cikin jerin sunaye da za su yi jawabai da rana idan Allah sai ya yarda.
Masha Allah. To, baba, ba mu sani ba, kasashe irin su Niger da aka yi juyin mulkin soji ba da dadewa ba, wanda kuma ka san halin da ake ciki, misali game da wannan kasa, akwai wakilcin su a wannan taro na zauren Majalisar Dinkin Duniya a wannan karo da ake yi na 78?
To, a jerin kasashe da za su yi ko kuma za su yi jawabi a wannan taro, kasar Niger na cikin waɗanda za su yi jawabi ranar Alhamis idan Allah ya kai mu. To, amma ban sani ba ko kila shugabannin soji ne za su turo da wakilci ko kuma a'a, su abin nan daman su ita Majalisar Dinkin Duniya ba ta yadda da halaccin su waɗannan shugabannin na soji ba. Haka a ranar Alhamis ne Niger za ta yi jawabi. To, su abin nan ita Majalisar Dinkin Duniya har yau tana rike da ainihin jami'an gwamnati na Bazoum Mahamad, su ne wato halattattun shugabanni da za su suke jagorantar kasar Niger. To, shi ne ban gane ba, wakilan wannan gwamnatin ne za su je ko kuma a wakilan gwamnatin soji ne wanda ba a yadda da su ba ana cewa su sauka ne za su je? Amma alal hakika an tsara sunan Niger tana ciki, wato idan ka duba a wannan ranar kasashen Afirka da za su yi jawabi akwai Kamaru, akwai Gini, akwai Burundi, akwai Togo, sannan kuma da ita kasar Niger.
To yanzu kenan dai a iya cewa sai a jira sai ranar Alhamis kenan, sannan za a tabbatar da inda baki ya karkata. Na'am.
Haka yake.
To, baba, ganin cewa shugabannin kasashen Afirka da dama suna nan a wannan zauri, kuma ana tsaron za su gabatar da jawabai daban-daban. Tunda shike an tsara cewa shi shugaba Bola Tinubu na Najeriya mai yiwuwa a yau din nan zai gabatar da nasa jawabin a gaban majalisa, ba mu sani ba, ka ji wani kishin-kishin game da abubuwan da ake ganin illa shi shugaba Tinubu zai mai da hankali akai a wajen jawabin da zai gabatar a gaban majalisar a yau?
To, babban magana ne ko kuma jawabai da ake gani shi shugaban Najeriya zai fi mai da hankali akai shi ne batutuwa da suka shafi wato tabbatar da ci gaba mai dorewa musamman a kasashe masu tasowa, shi ne abin da zai yi magana, ake sa ran zai yi magana akai. Sannan kuma akan batun sauyin yanayi shugaban Najeriya ana sa ran ya yi magana akai. Sannan kuma akwai batun aikin haɗin gwiwa tsakanin kasashen duniya wannan kuma yana cikin abubuwan da ake sa ran zai yi magana akai, sannan kuma ana sa ran zai yi magana akan batun daidaito, yanda akan samu ana fifita wasu kasashe kan wasu kasashe. To shine in kin tuna ba dadewa ba ya halarci taron kungiyar kasashe na G20, wato kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya kenan. Yana cikin abin da yayi kira cewa wannan kungiyar tana da muhimmanci, amma ya kamata a samu kasashen Afirka da dama da za a ba su damar su shiga wannan kungiyar, haka zai iya taimaka wurin ci gaban kasashen mu na Afirka. So wannan yana bai zama abin mamaki ba da aka ce zai yi magana akan daidaito, yanda za a daidaita tsakanin kasashen duniya a daina daukan wani akan wani. Sannan kuma akwai batun aikin jin kai da ko kuma matsalolin jin kai da ake fama da su a duniya, yana cikin abubuwa da ake sa ran Bola Ahmed Tinubu zai yi jawabi a wannan taron yau.
To madalla baba ya kuma makiri kenan a tattaunawar mu sai shi ta waye taho dangane da babban taron majalisar ɗinkin duniya da suka gabanin kasashen duniya ke halarta a karo na 78 a birnin New York. Yanzu ga ci gaban labaran duniya.
To kasar Azerbaijan ta sanar da kaddamar da wani aikin yaki da ta'addanci inda take harin sansanin sojan Armenia. Sanarwar da ma'aikatan tsaron Azerbaijan ta fitar ta ce an fara aikin ne a yau Talata, sau'i bayan da sojoji hudu da fararen hula biyu suka mutu sakamakon fashewar nakiyoyi a yankin Nagorno-Karabakh. Rahotanni sun nuna damuwa cewa yaki zai iya sake barkewa a yankin tsakanin Azerbaijan da Armenia, waɗanda suka yi fadar juna tsawon makonni 6 a shekarar 2020. Nagorno-Karabakh da wasu yankuna da ke kewaye da su na ƙarƙashin ikon 'yan ƙabilar Armenia ne tun bayan ƙarshen yaƙin 'yan awara a shekarar 1994, amma Azerbaijan ta sake samun yankunan da sassan Nagorno-Karabakh da kanta a cikin yaƙin makonni 6 na shekarar 2020. India ta yi watsi da zargin da Prime Minister Canada Justin Trudeau na cewa gwamnatin India na da alaƙa da kisan wani shugaban mabiya addinin Sikh na Canada a matsayin wauta da kishi, ta kuma kori wani jami'in diplomasiyyar Canada a cikin tashin hankali tsakanin kasashen biyu. Matakin na India ya zo ne sau'i bayan Canada ta kori wani jami'in diplomasiyyar India, Hardeep Singh Nijjar, wanda ya yi gwagwarmayar neman kasar Sikh mai cin gashin kanta. An harbe shi a ranar 18 ga watan Yuni a wajen wani gidan ibada na Sikh a British Columbia, inda ta sanya shi a matsayin India ta sanya shi a matsayin dan ta'adda. Prime Minister India Canada, wato Prime Minister Canada Trudeau, ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar a ranar Litinin cewa hukumomin tsaron Canada suna bibiyar sahihun zarge-zarge na yiwuwar alaƙa tsakanin jami'an gwamnatin India da kuma kisan Niger.
Madalla a gaida Sarkila Hashim da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To shi ma shugaba Nana Akufo-Addo na kasar Ghana bai yi kasa a guye ba domin koya jagoranci tawagarsa har birnin New York na nan Amurka domin halartar babban taron na majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka. Ga kuma wakilin sashen Hausa na murya Amurka Idris Abdullah da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
An fara gudanar da muhawara a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 a yau Talata, mai taken saki gina amana da haɓaka haɗin kai na duniya, ƙara ɗaukar matakai kan ajandar 2030 da muradin ci gaba mai ɗorewa na samun zaman lafiya, wadata da ci gaba ga kowa. Shugaba Akufo-Addo zai gabatar da jawabi ga majalisar a madadin Ghana gobe Laraba 20 ga watan Satumba 2023. Ana sa ran zai amfani da wannan damar wajen nuna matakan da gwamnatinsa ke ɗauka na aiwatar da dukkanin muradun ci gaba mai ɗorewa guda 17 na majalisar ɗinkin duniya, da yunkurin da ƙasar ke yi na farfaɗo da tattalin arzikinta da ya taɓarɓare sakamakon annobar COVID-19 da kuma yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. Manazarci kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum, Yunus Salahuddin Wabanjo, na fatan shugaba Akufo-Addo zai bayyana matsalolin da al'ummar Ghana ke fuskanta gaban majalisa ko ta samu tallafi.
Muna fata duk gaskiya game da batun yanayin kasar Ghana, lamarin tsaronmu, tattalin arzikinmu da irin koka wanda yake mazauna ke yi, akwai bukatar shugaban kasa Nana Addo Akufo-Addo ya kaddamar da duka gaban majalisar ɗinkin duniya. In ya so a duba yanda dai, in wani tallafi ne, in wani shawara ne, ko wani abin da yake da bai domin kasar Ghana ta samu ci gaba wanda yake ya dace baka ba sai zo kaman kowani bana ana zuwa amma sakamakon wannan tafiyan da ake yi bamu ganin cikin sacciyar Afrika
batun dumamar yanayi na daga cikin manyan lamari da za a tattauna a taron musamman yanzu da duniya ke matsawa daga 2.6 zuwa 2.8 ma'aunin centigrade na zafin rana a ƙarshen karni na 21 kuma manufar majalisar ɗinkin duniya ce ta nemo hanyoyi da shugabannin duniya za su yi aiki don iyakance dumamar yanayi zuwa 1.5 ma'aunin centigrade. Mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da tsaron abinci Muhammad Jafar Dankwabiya ya ce zai so shugaba Akufo-Addo ya gabatar da matsalolin kwararowar 'yan gudun hijira daga makwabta da ke tashin hankali da ke da alaka da dumamar yanayi wanda ya ce yana sa yunwa.
Rashin zaman lafiya da tabarbarewan tsaro da yake samu garurukan da ke makwabtan Ghana ba kawai kansa yi bane tana da alaka da wannan dumamar yanayi da muke huskanta saboda dumamar yanayi da ko sakin yanayi da muke gani yana kawo yunwa har in kasa kuma ta rasa abinci da sanadiyan rashin ruwan sama to zaka ga mutun na neman wani mafita daban da ba koda bai dace ba dole ne shugaban kasa yayi batun kasan Ghana da kanta sakin yanayi ya sa yau kaman shekara 3 ko 4 kenan manoma na rasa abincin su saboda rashin adari ko yawan hadari amma abunda ban tama ya shugaban kasa ya manta bai kira ba shine irin neman zinariya ba kan hanyar ta ba wanda aka fi sani da galamsi irin aikin da su suke yi su ga an magance shi in akwai an samu masalan an iya an magance in ba a magance ba menene masalan dole ne ya ga yamma wannan tarun da zai sai gaban su yayi wannan magana
shugaba Akufo-Addo ya samu rakiyar ministan harkokin waje Shelly Aiko Bochwe da jami'an fadar shugaban kasa da na ma'aikatar harkokin wajen kasar zai dawo gida ranar Laraba 27 ga watan Satumba 2023 kuma mataimakin shugaban kasa Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia shine zai aiki a madadin sa kamar yadda doka ta 60 cikin baka 8 ta kundin tsarin mulki ta tanada Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Idris Abdullahi da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda rufe iyakoki tsakanin Nijar da Najeriya ya yi mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi. Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta kakaba wa Jamhuriyar Nijar takunkumin kare tattalin arziki bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin farar hula ta shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan Yulin da ya wuce. A cikin shirin namu na wannan makon za mu dan koma baya kaɗan domin jin yadda rufe iyakokin ya shafi ɓangaren sai da raƙuma na kasuwar Ilela da ke jihar Sokoto.
Sunana Muhammad Tufa sai raƙuman Ilela. Fiya mun shiga yanayi ba ƙarfi ba saboda rai daga ƙasa ta kawo muna ragwamcin kasuwanci ba kuma mu ɗaya ba dukkan gaba ɗaya kasuwancin da ake yi nan Ilela gaskiya ya rage inda ana samun kashi 60 ko 80 bisa 100 to yanzu ko ya ka samu kashi 20 30 bisa 100 na domin dai dabbobi dai mu dai gaskiya ba mu da samun dabbobi na cikin sai dai na gida ina muka amfani da su sai gaskiya ba ba samu wannan baki sai dai na gida ina illa wanda na gona na wanda kasuwa sai da bidai su amma dai baki ba shi wayansu kai ne kai lai mu dai a dan taimaka su da gwamnati su da sun san manar da sun kai kana amma mu dai abin da muke a sasanta ko wani ke a sasanta su rage zuwa ga suna su rage a sasanta a buɗe mutalaka sa abin da yake don idan kasa da dubbo da ba ta buɗe mu nan kasa kasa ga tamu to mutalaka sa bai na cikin matsala babu abinci dai ya tsara sannan babu harkoki sannan ba a sayan kayan don bakin dama bakin su ga yau sai kaya kun ba shigowa gaskiya kasa ta kadanta ya karshe kwarai da gaskiya alhamdulillah
wannan yanayin da ya kawo babbar illa ga yanayin kasuwancin masu sana'ar dabbobi wadanda ke yawo a ƙauyuka suna hada halar cinikayyar dabbobi
a rajin labaran gaskiya dabba ta karanci abinda ka karancin dabba kan ruhu iyakokin da aka yi mai ya mutane shigowa dabbobi daga Nijar Mali da sauransu hannun kuma wajen gabacin Najeriya ana hito da su daga yare mai irin Kamaru, irin Chad da sauransu. To an ka waye gari an rufe ya kai shan da suke nan gari mu gaskiya su yi mu da karanci sosai. Shike kawo haihawa da hawa hawarashin su. Yau in ka sai sai ne naira 1500. Ka ce wani sati zaka yi 1500 ma. An waye gari yau sai ka ji saniya ta kusan miliyan 1,800,700. Sai hella ni ma na dai joni bai ci abinci ba. Wanda ci abinci zaka ji shi kusan naira miliyan 1. Kaga gaskiya dole abin yi tsada da yawa. Wanda yake gaskiya muna samun matsaloli na game da haka. Da Allah sai ana taimaka muna a dan buda muna wa'annan bododin. To insha Allah abin zai dan kawo sauki sosai ma. Saboda sai a zo in lela kwata kwata ba a wuce ai mota daya. Da kuma na zai la ko trailer ana trailer biyar. Ai irin su a karuwa din nan da kantoci. Amma yanzu gaskiya mutane ba hujja dan ko ka zo gaskiya wajen kaman da ai kwallo. Da wuri kuma gaskiya in ka shiga lela kai kana kasan ka zo gidan saniya. Shira kun ba amma magana don babu shi ma. Daga nan ake doka ma ana kaiwa lela din. Saboda haka shi ya kawo matsalolin dabbobi har sun ka rage kware da gaske.
To ko wannan yanayin ya shafi kasuwancin ku?
Kware kuwa. Ya shafi kasuwancin mu kware kuwa. Dan haka mutum ya sayi nama ya ce ya yanka kudin su ke dawowa. Kaga akwai matsaloli da yawa.
Kana magana da Alhaji Umaru Aliyu dan Hili. To a bisa ga gaskiya yanzu mun samu matsala kware da gaske. Domin babu abin da an matsala irin da in ka zo kana iya zuwa kamar illela ko a miya sunan garin. To kamar da illela kamar irin tangaza duk muna zuwa mu so dabbobi kuma da dan sauki mu to mu sayan ma mutane su kuma su samu suna murna mu ma muna murna. To amma yanzu rihe wurin gaskiya mun samu matsala oba saboda duk da su yan Niger din suna iya tahowa nan wurin neman dabbobin saboda abin ya zama musu matsala su kansu saboda dabbobin su sun samu matsala saboda ba su towa a doku dabba a kamar ya zama na cewa sunan suna iya samun abinci daga nan su kaima dabbobin su. To an ruhe kaga su kansu sun samu matsala wanda yake mu ba haka muka bukata ba. Mun yi sun wanga lamari a sassabta shi kowa shi dan samu. Mun yi sun duk abin da za a yi a sasanta game da matsalar komi ya zama na daidai. Domin in kana ga wuri kana harkokinka to ka yi sun duk wanda ya toye sai abinka shi ma ya samu ba sun haka a samu matsala ba. To amma yanzu gashi an samu matsaloli iri daban-daban bangaren abinci didda da abinci ma sai ka wahala. To bale waɗanda a ƙasa gare mu shin suya za su yi?
Alhaji Abubakar, wallahi dai kan karancin dabbobi akwai shi sosai don sabanin inda an kai to duk bisa da aka iya suwa 300,000 yawon tana iya kai 400,000 ko 450,000 sabanin karancin dabbobin kamar irin inda an kai to da gaskiya muna samun wannan kalubale sosai wallahi na karamcin dabbobi gaskiya bismillah. Saboda an kai lokacin da ma idan ka jiru da bisa kake ciniki ko ko wani lokaci ma sai ka shi kara gudu ka kama dabbar ga mota sannan ka to ka saya saboda karancin dabbobin gaskiya bismillah.
Masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku kashi na karshe na rahoton. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Masakwata Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madallah hare da Muhammad Hafiz Baballe ma saro yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu kuke. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isuhun Dilafaki. Yace salam VOA Hausa. Muna roƙon Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da tsadar rayuwa da muke fama da su a ƙasar mu Najeriya. Amin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, ‘yan kasuwa a duk inda kuke da fatan za ku yi koyi da shugaban kamfanin siminti na Buwa Alhaji Abdulsamad Isa
wajen rage farashin simentin da yake kokarin yi zuwa naira 3,500 domin sauƙaƙawa masu saye. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Shi kuma Abubakar Kawo Girgir cewa yayi salon VOA Hausa. Babu shakka mun zira na mujiya da kuma na zomo domin ganin irin rawar da sabon gwamnan babban bankin Najeriya na CBN zai taka. Ganin cewa ya zo ne a daidai lokacin da darajar naira ke yin rugurugu, domin dai akwai buƙatar a yi wani babban abu a kai. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Sani Muhammad Jindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce salon VOA Hausa, zan yi amfani da wannan damar in ja hankalin matasanmu da mu rungumi sana'a domin mu dogara da kanmu a daidai wannan lokacin zaman banza ba namu bane. Da fatan kira na zai kai ga kunnuwan matasanmu. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce ya kamata shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Abdulrahman Chani ya ɗauki mataki akan halin tsadar kayan masarufi da al'ummar Nijar ke fuskanta sakamakon takunkumin da kungiyar ECOWAS ta sanya. A halin yanzu ana cikin kaka, amma har yanzu farashin abinci bai sauya ba. Ya kamata gwamnatin mulkin sojan Nijar ta ɗauki matakin shawo kan matsalar. Allah ya sa mu dace, amin. Sako daga Baban Diman Mambande tare da Ali Sarkin Yaƙin Nim da Adamu Mamman Bande da Sani Sambo Bande da kuma Isuhu Madattai.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To, a takaice, shugabannin kasashen duniya za su samu damar yin jawabi a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fara yau Talata, fara da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky da shugaban Amurka Joe Biden na daga cikin masu jawabi a headquarter da ke birnin New York. Wannan ita ce fitowar Zelensky ta farko taron na shekara-shekara tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasarsa a shekarar 2022. A nashi bangaren kuma, yayin da yake jawabi ga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata, ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin Allah wadai da mamaye da Rasha ta yi wa Ukraine a matsayin keta ka'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda ta haramta kowace kwace kowane yankunan kowace ƙasa ta amfani da ƙarfi. Shugabanni daga akalla ƙasashe 145 ne ke halarta taron na shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon a birnin New York na ƙasar Amurka. Sai dai akwai wasu 'yan sauye-sauye, inda manyan jami'an ƙasashen Faransa da Burtaniya da China da kuma Rasha za su wakilci shugabanninsu. Wasu Amurka da aka sako bayan shafa shekaru suna tsare a Iran sun iso nan birnin Washington DC yau Talata, a wani bangare ne yarjejeniyar ta haɗa da sakin wasu Iraniyawa 5 da ake tuhuma ko kuma aka samu da laifin aikata laifuka Amurka. Masoyan Amurka ne suka tarbe su da murna tare da garzaya da rungumarsu yayin da suke fitowa daga cikin jirgi da sanyin safiyar yau ɗin. Kasar Azerbaijan ta sanar da kaddamar da wani aikin yaƙi da ta'addanci inda take harin sansanin sojan Armenia. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Azerbaijan ta fitar ta ce an fara aikin ne yau Talata sa'o'i bayan da sojoji huɗu da fararen hula biyu suka mutu sakamakon fashewar nakiyoyi a yankin Nagorno-Karabakh. Rahotanni sun nuna damuwa cewa yaƙi zai iya sake barkewa a yankin tsakanin Azerbaijan da Armenia, waɗanda suka yi faɗa da juna tsawon makonni 6 a shekarar 2020.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu canza da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda zai daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin sarki Lahashin Guma da ya karanto labaran duniya, sai Julie Leaders Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Hawa Sharif, ke muku fatan alheri daga nan Washington DC.